now they are paying the money. Tightness number 9 with the follow. Enemies with the taco, taco. Ogala, see my shako, shako.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar wanda ta daidai da karfe 11 na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau Lahadi 14 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Kasar Brazil ta zarta Burtaniya da yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19, inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu a duniya. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atlanta, aka kuma dakatar da wani sakamakon harbin wani mutum bakar fata, yayin da hukumomi a California kuma suke bincike akan wasu bakaken fata biyu da aka same su a rataye sun mutu. Wata tankarga ta tarwatse a lardin Zhejiang na kasar China, inda ta halaka mutane 19 ta kuma raunata wasu da dama.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto akan halin kunci da al'ummar arewacin Najeriya ke ciki, a game da abin da suka kira gazawar gwamnati a matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi na rashin samar da tsaro gare su. Ba kawai ɓangaren tsaro ne suka gaza ba, har ma da magana ta cin zarafin 'ya'ya mata sun gaza. Baya ga duk waɗannan, muna tafe da maimaicin shirin matasa a duniyar gizo, wanda Madina Dahir mai shanu ta shirya. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasar Brazil ta zarta Burtaniya, inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu da tafi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya zuwa safiyar yau Lahadi ya kai 42,720, yayin da Burtaniya take da 41,747 a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Kasar Amurka ko tana da waɗanda suka mutu 115,436, wanda yasa take a saman jerin ƙasashe da ke da yawan waɗanda suka mutu da cutar a duniya. Jami'ar Johns Hopkins ta bada rahoton cewa adadin masu kamuwa da cutar a duniya na daɗa ƙaruwa zuwa kusan miliyan 8. Amurka tana da masu cutar fiye da miliyan 2, Brazil ke binta da fiye da 850, sai Rasha ce ta uku, inda take da fiye da 519. China ta bayyana sababbin kamuwa da cutar 57 a yau Lahadi, wanda shine adadi mafi yawa a cikin watanni biyu. Mutane 36 sun kamu da cutar ne daga cikin gida a Beijing, yayin da jiya Asabar kuma China din ta sami mutane 45 da suka kamu. Hukumomi a Beijing sun yi shirin yin gwajin cutar ga mutane 10,000. Wani mai magana da yawun birnin ya ce za a dage shirin da aka yi na sake dawo da lamuran wasanni da bude makarantu a ranar Litinin, yayin da kuma za a rufe babban dandalin taro na kasar da kuma wurin ibada na Yongye. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atlanta sakamakon harbin wani mutum bakar fata, yayin da kuma aka dakatar da wani ɗan sandan, a cewar wata sanarwa ta hukumar 'yan sanda a yau Lahadi. Wannan matakin ya biyo ne bayan da shugaban 'yan sandan Atlanta Chief Erica Shields ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Asabar, bayan da kisan Richard Brooks ta janyo zanga-zanga a Atlanta 'yan kwanaki bayan da aka so masassautawa daga gagarumar zanga-zanga akan kisan George Floyd a hannun 'yan sanda a Minneapolis. An bayyana ɗan sandan da aka kora da Garrett Ruff, wanda aka ɗauke shi aiki a watan Oktoban shekara ta 2013, wanda aka dakatar kuma shine Devin Brosnan, wanda aka ɗauke shi aiki a watan Satumban shekara ta 2018, a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun hukumar 'yan sanda Sergeant John Chaffee. Haka kuma hukumar 'yan sandan ta fitar da hotunan bidiyo akan jami'an biyu. An ji karar harbi a hoton bidiyon kyamarar da ke gaban motar Ruff da kuma kyamarorin da ke jikin 'yan sandan biyu. To amma ba a ga takamaiman hoton harbin ba a dukkan hotunan bidiyo hudu da 'yan sanda suka fitar. dukkan kamalolin da ke jikin yan sandan sun fadi a lokacin da suke gwagwarmaya sadda Ruff ya yi yunkurin sanyawa Brooks anka bayan da ya magana da shi tsawon minti 20 duk da yake an ga ana gwagwarmaya da Brooks na dan lokaci kafin a harbe shi masu zanga zanga a daren jiya Asabar sun cinna wuta a shagon sayar da abinci na Wendy inda aka harbe Brooks a daren da ya gabata kafin su toshe zirga zirga a babban titin da ke kusa Jami'ai a wasu al'ummomi biyu na California suna bincike akan wasu bakaken fata biyu da aka same su rataye sun mutu. An sami gawar Robert Fuller dan shekaru 24 da haihuwa a makon da ya gabata a rataye a wata bishiya kusa da City Hall. A wata da ya gabata kuma an sami gawar Malcolm Hash shi kuma dan shekaru 38 da aka same shi rataye a jikin bishiya a Victorville a kusa da sansanin marasa matsuguni. Da farko hukumomi a al'ummomin biyu sun yi zargin ko mutanen ne suka kashe kansu to amma a yanzu sun canja shawara sakamakon korafe-korafen al'umma da kuma jiran sakamakon bincike dubban mutane ne suka fito a jiya Asabar a Palmdale domin tunawa da Fula kanwarsa Diamond Alexander ta ce suna buƙatar sanin hakikanin gaskiya domin dan uwanta ba shine ya kashe kansa ba su ma iyalan Hash sun fitar da sanarwa inda suka ce suna neman adalci ba wai uzuri ba sun ƙara da cewa akwai hanyoyi da dama da ake mutuwa to amma da wannan zafin da ake ciki dake da alaka da wariyar launin fata hankali ba zai dauki bakar fata ya rata ya kansa haka kawai ba
yanzu bari mu fara da rahoton mu na farko cikin yan watannin nan a duk lokacin da ka tuntubi wani talaka a Najeriya dangane da matsalar sa zaka ji baya magana akan ci maka ko magana rashin lafiya magana ce ta yadda gwamnati ta kasa samun da tsaro mai daurewa wanda a duk safiyar Allah sai ka ji an ce an kai hari a wani kauye da ba sa damuwa da al'amuran gwamnati ko da yaushe suna cikin al'amuran su amma tsaro da yake abu na wajibi ga duk wata gwamnati sai ka ga an gaza samar da shi a gare su tambayar da wasu kan yi shine wannan yana nuna cewar akwai gwamnati da ta damu da al'ummar ta kenan wakilin Musa na manufashi ya tabbatar da wasu mahara sun kashe Alhaji Muhammad Dikko Usman Mazoji inda ya ziyarci gidan margayin ga kuma abin da iyalin sa ke cewa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi wasibati wa alifu khairan minha Allah ya yi masarkin kaina rasuwa Dikko Usman Mazoji kenan sun shigo misalin karfe 12 da minti 15 zuwa 20 sun bugi kofa da karfi da bindiga suka bige ta saboda bugu guda suka hide ni muka hangi haske saboda ba mu bacci ba bai yi minti 15 ba da dawowa daga Musa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maryama yau ta mu ta kare ka hinya duro daga bisa da ruwa yana durowa suna shigowa kwanta dan ubanka kafin ma ya kai kasa suka dinga kan mai bindiga sai da suka saki ta su takwas sannan kuma suka bi shi daga tali suka sara mai ga wuya sannan kuma suka sare mai hannu duk sai ta take mashi hannu gwamnati ta taimaka mu ya ake so wai al'ummar musulmi ta yi yankin yan tumaki da inda aka kashe hakimi gashi abu har ya gangaro kuma har cikin mazoji an zo an kashe mu miji ƴaƴa 22 gare mu mu mata mu shin wai wa aka ban mu gwamnati tana ji tana gani a dinka kashe mu mazaje ta da abin da za ta yi shin wai gwamnati ita ba ta da kayan aiki da waɗannan kila yake da su kuma in suka zo suka yi nan nan babu wani wanda zai ce da kalar su shin gwamnati sai ta sa ido wai gwamnati aiki mai take yi wa'annan hilali sun shiga ƙarfin gwamnati ne ɗan jarida sun shiga ƙarfin gwamnati ka ga ya man sun shiga ƙarfin ta wai mi take dishi mi take so da mu sai an kare mu ba mu da kowa ba mu da komai shi kaɗai muka aje ni yawancin mu mama tan shi ba mu da iyaye daga mu sai ƴaƴan mu ƴaƴan mu su ne jifan mu an zo an ba mu da gatan mu wai gwamnati ya take so ta yi da mu dan Allah ga an dawo Buhari ya ce wani wannan al'amari ne ba ka dauka alhakin alhakin yan sanda za su yi da su mutum a kalla 30 20 ko ne zo zo da bindiga da makami dan sanda zai yi dace duk wanda ya dauki alhakin dan sanda ma da gangan mu a ba su kan da ya kamata su yi abinda za su yi ba ta maka mu mutanen nan ba mu san su ban san daga inda suke ba kuma ba wanda abi ya masa ba wallahi tallahi mijin mu ba azalibi bane kowa ya sani ba matuci bane ba to wanda zai ba shi da shi zai ba da shi da ta gari dan Allah dan annabi dan jarida wa aka ban mu mu an dauke mu magata yanzu Allah shi ne gatan mu ƴaƴan mu 22 ba wanda akai ma aure sai mutun na kan mata burtu ta gare mu dan Allah dan annabi a taimaka mu wanda ta tace a kawo ƙarshen shi ita kadai za ta iya yi to annan mutane kuma ta gode ta kasa ta gode ba ta
ta iya ba yayin sanda za su yi da su kananan kwari dan Allah mai dan jarida a taimaka mamu
to ya kuce da margari
a ni yaya na ne nike bi mishi
wannan al'amari da ya faru ya kuka jarar
wannan ba karamin abun alhini bane ya same mu ga dukkan mu danginmu kuma shine babba daga cikin dan san gama nan san tafi sanye san suka hadu da su kan babura guda bi suka halbe su kai suka kashe shi dai kuma suka gece shi bindiga bai mutu ba shi yana
da wannan al'amari ya faru na san dole ya hankali ya riga ya tasha zaka iya tuna ko nan ba ya taba sa baki ne a cikin harkokin su dan wani lokaci an ce ba su da hakuri sai su biyo mutum
to Allah mu dai mun riga mun sani gaskiyar magana mutum ne mai takatsantsan da kuma rashin kula ga al'amuran da ba su dame shi ba kuma ba zalimi bane ba shi duk kuma abin da ya faru ya kai mai na sasanci ne kan sasanci al'umma shi in ba su sasantu ba yakan tura a ofishin hakimi san su dauki mataki
karshen rahoton kenan san shafi malumfashi murya amurka daga katsina
to Allah ya kara tsarewa ya kuma sa wannan ya kai ga mahukunta yanzu bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu
wata tankar gas ta tarwatse a lardin Zhejiang na kasar China inda ta halaka mutane 19 ta kuma raunata wasu fiye da 170 a cewar kafafen yaɗa labaran kasar a yau Lahadi tankar wacce take jigilar iskar gas ta tarwatse ne akan mafitar wani babban titi a Wenling a jiya Asabar da rana a cewar kamfanin dillancin labarai na Xinhua harshen wuta da hayaki sun turne ke wurin suka kuma yi sanadiyar lalata wani kamfani da kuma gidaje da ke kusa da wurin da lamarin ya auku wani shaidun gani da ido ya ce wuta ta so makama kamfanin da ke kusa kana ta watsu a gidajen da ke kewaye mita 60 zuwa 70 inda ta lalata dakuna fiye da 200 haka kuma ta shafi motoci da yawa da wasu masu tafiya a kafa da ma'aikata da ke yankin babban gidan talabijin na China ya bada rahoton cewa ana binciken musabbabin faruwar hatsarin hukumar gwamnatin China da ke da alhakin kula da kariyar kamfanoni ta yi kira da a gaggauta bincike ba tare da kayyade rana ba haka kuma ta baiwa 'yan sanda da ke kula da zirga-zirga umarnin daukar karin matakai tare kuma da dudduba dukkan motocin da ke dauke da sinadarai masu hatsari a makon nan mai shigowa ne ake sa ran dawowa zaman kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya wanda ke tattare da abubuwa da dama a gabansa da aka bar bashin su sa'ad da aka dage zaman kwamitin na 43 a watan Maris sakamakon barkewar annobar COVID-19 taron wanda za a bude a gobe Litinin zai dauki sabon salo na tunkarar ababe da dama tare da karbar bayanai da rahotanni domin tabbatar da kare lafiyar mahalarta taron a wannan lokaci na annobar coronavirus jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun ce za a tabbatar da matakan ba da tazara yayin da za a takaita yawan wakilai masu halartar taron haka kuma za a dakatar da gudanar da daruruwan taruka na hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu a harabar ginin na Majalisar Dinkin Duniya gabatar da rahotanni da zaman tattaunawa akan lamuran da suka shafi haƙƙin bil'adama za su kunshi ƙwararru waɗanda ko dai sun halarci taron ko kuma za su yi magana ta na'urar bidiyo kasashen da kuma za a tattauna lamuran da suka shafe su sun hada da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Mali da Ukraine da Libya da Afghanistan da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya daya daga cikin muhimman al'amura a taron na tsawon mako daya shine tattaunawa da muhawara ta gaggawa akan matsalar wariyar launin fata a Amurka biyo bayan kisan ba Amurka bakar fata George Floyd a hannun 'yan sanda
sauraro labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu daura akan sauran rahotannin mu. Daga jahohin arewa maso yamma sai na yankin gabashin Najeriya inda al'ummar yankin suke kokawa da rashin samar musu da tsaro don more rayuwarsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Yankin shi ma ana fama da matsalar ta'addanci da satar mutane. Mutum kan tambayi kansa, wai kuwa irin wannan halin damuwa shi ne abin da jama'ar yankunan suka zaɓar wa kansu? Ibrahim Abdulaziz ya yi komai da amsar wannan tambayar.
yayin da jama'a ke ci gaba da shiga mawuyacin hali sakamakon annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19. Yanzu haka wata matsala da ke ma'addaba al'ummomin kan iyakan Najeriya da Kamaru a jihar Adamawa ita ce ta masu garkuwa da jama'a da kan ketare da kasashen ketare suna ta'annati wannan matsala a yanzu ta ko hana jama'a bacci da kuma zuwa gonaki a kananan hukumomin Tango ganye jada da kuma karamar hukumar Mai Baluwa a cewar al'ummomin waɗannan yankunan da abin ya shafa.
Na ce maka Tango jada ganye abin ya zama ruwan dare gari ya wayare zaka je kamin ƙasar bakwai ta zaka je kaza an ja yi kaza kuma ma mafasan nan ba mutanen ƙasar nan ba suna kan dutse suna ga duwatsun nan duk suna kai ana ganin su jami'an tsaro ba za su je ba sojoji gwamnati ba za su shiga soja ba ba za su tura jirgi a zuwa fata suke zuwa suna ma kan duwatsun nan kowane dutse yanzu nan da ka gani a ganye ba inda ba za ka samu
Umar Adamu Sarki da ke zama jami'in yarin labaran karamar hukumar Tango kiraye ga hukumomin Najeriya da Kamaru da su taimaka domin magance wannan matsalar da ke addabar su.
Muna kira ga hukumomi musamman ma na Najeriya da Kamaru da kuma masu hannu da shuni wato well-to-do individuals su taimaka sosai akan harkar tsaro mai don hankali akan harkar tsaro kamar muna kira ga gwamnati a inganta mana tsaro musamman ma mu karamar hukumar Tango da muke kan boda.
Shi ma da ke tsokace game da waɗannan matsalolin da ke addabar waɗannan ƙananan hukumomi babban basarakin yankin kuma sarki mai daraja ta ɗaya mai martaba ga wuri ganin Alhaji Umaru Adamu san da cewa yayi
mutanen mu nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa na rashin tsaro don mutane wurin mu da akwai duwatsu manya-manya.
To wai ko me wakilan waɗannan al'ummu ke yi ne a yanzu? Honorable Abdulrazak Namdas shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisar wakilan Najeriya shine ma ke wakiltar waɗannan ƙananan hukumomin.
A mazabata yan bindiga sun kashe mutane da yawa da sauransu wannan abu ne ba mu ji daɗi ba amma jami'an tsaro sun yi nasu mu da muke taraya mun ga ma shugabanni mun yi kuɗiri a majalisa wanda zai ja hankalin fannin zakasuwa duba cewa wannan abu in an bar ta haka za mu shiga matsala.
A kullum dai jami'an tsaro kan ce suna nasu kokari kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Yanguro da ya karin haske.
Kasan rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna nan da tsane game da abubuwan da ke faruwa amma yawancin al'amarin barayin suna shigowa ne ta gefen Kamaru amma nan take kwamishinan 'yan sanda ya riga ba da umarni dama akwai jami'an tsaro wanda aka kafa kan boda domin su hana shiga. Fita kasancewar akwai dokan gwamnatin tarayya na hana shiga cikin ƙasa. To nan take yanzu dai mun riga mun samu haɗin gwiwa na jami'an tsaro musamman maharba da kuma 'yan banka domin an ba da DPO da kuma area commanders na wurin da su tabbatar sun ɗauki matakai na dakile waɗannan da suke shigowa su yi mana barna sannan su.
Fata ko shi ne Allah ka ƙoshin wannan matsala ta garkuwa da jama'a. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kawo ƙarshen irin waɗannan miyagun ayyukan. Har ila yau ba wai matsalar tsaro ce kawai abinda talakan Najeriya ke ci gaba da kokawa a kanta ba, har ma da matsalar rashin mutunta ƙananan yara mata da maza, wa uba iyaye mata, wanda suke ganin akwai buƙatar mahukunta su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'u. Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto akan matsalar fyaɗe a Najeriya.
Zai yi wuya a wani mutum bai ji an ba da labarin wani tsoho ko matashi mai tashi ya yi wa wata 'yar yarinya da wata ma ba a gama goyonta ba fyaɗe, kuma yara maza ma ba su tsira daga labarin yin luwaɗi da su ba daga mutanen da ke kusa da su ko kula da su a matsayin masu kai su makaranta ko koya musu karatu sai a buge da muguwar ɗabi'ar. Najeriya mai mutum kimanin miliyan 180 na da akasarin mafi yawan jama'ar ta matasa, na da addini da al'adu, amma duk da haka akan samu karuwar ɓata gari da sauran miyagun iri da akan baya rasa nasaba da rashin hukuncin da ya dace da masu laifin. Mai rubutu ta kungiyar Media for Morals na daga mata da ke kamfen ɗin kiran samun dokoki masu tsauri don yaƙi da fyaɗe ta buƙaci masu tsara dokoki su bullo da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin da akan karya gaza ɗaurin rai da rai ko kuma ma kawar da miyagun irin daga doron ƙasa.
Na ga inda ƙarshe shekara biyu aka yi mata fyaɗe. Na ga wani dattijos ƴaƴa uku shekara biyu, hudu, shida ƴaƴan mutum ɗaya sai da duk ya biya musu fyaɗe. Ni na ga wanda ana zaman makokin mahaifinsa da kwana uku makaucinsu ɗan shekara 50 da wani abu ya mai yariya na fyaɗe. Muna son a fitar da doka yanda mutum ya musguna wa mace ko ƴa wajen mata haka. Muna fata doka ta musguna masa tunda mutum ya zama tobe da imani. Duk wanda zai iya ma ɗiya wannan zai iya kashe kowane ne.
Majalisar tallafawa shugaba Buhari wajen tsara manufofi, wato Presidential Support Council, ta ce lauyoyinta na shirya kudirin doka mai tsanani kan wannan kalubale. Gidado Ibrahim shine daraktan labaru na majalisar.
Mata din nan musamman kanana waɗanda ake ma fyaɗe saduwa da su ta hanyar da bai dace ba. Lauyoyi yanzu sun yi drafting, suna jiran dama majalisa ta zauna za su tura wannan dokan, amma suna son su bi ta hannun mai ɗakin shugaban ƙasa, su nemi shawarwarinta kafin su miƙa a majalisa, wanda kuma na san zai karɓu a ƙasar nan.
Wani irin hukunci kuka tsara za a yi wa wannan mai irin wannan laifin?
Ɗaya daga cikin abin da muka yi magana, muna son a ɗauki hukunci mai tsauri ga duk wanda ya aikata irin wannan abun, sannan kuma a horar da alƙalai da masu gabatar da ƙara, da kuma samar da kayan zamani na bincike don tabbatar da ɗin wannan abun ya auku ko bai auku ba, domin a samu sauƙin gabatar da ƙara a gaban hukuma. Don rashin samun wannan kayayyaki na binciken nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo tsaiko ko da an gurfanar da mutum a gaban kotu.
Da alamun fitowar da matar mawakin nan Busola Timi da Kolo ta yi da zargin mai bishara na majami'ar Commonwealth of Zion, wato Pastor Biodun Fatu Yumbo, da yi mata fyaɗe tun tana ƙarama, ya ƙarfafa mata da dama gwiwa wajen bayyana irin wannan cin zarafi da aka taɓa yi musu. Nasura da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Masu sauraro, yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru Mai Shanu, kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da tarurruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19, amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayinsu. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani, Nasir Damiya, wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske.
Na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shi ne Zoom application ne, ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayar shi, wani daga wani wuri shi ma ya saka ta shi a yi video conferencing. Wannan Zoom ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba dai ake yi ba. Duk lokacin da za ka video conferencing da wani ko da wasu, to ba za ka yi ne wuce minti 45, ba da ya wuce minti 45 sai mutum ya biya, kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum da yi ba. So ya danganta daga kowane irin service in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati, ya danganta yadda ake yi caji. So na biyu daga cikinsu kuma akwai Google Hangout. Google Hangout ya daɗe ana amfani da shi tsakanin mutum da mutum, kuma ko shi biya ake in ya kai wani tsawon lokaci da kake amfani da shi za ka biya. So na uku shi ne wanda Google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai, sai suka ɗaukaka shi Hangout, yanzu suka kawo abin da ake kira Google Meet. Google Meet shi kuma yana da abubuwa da dama waɗanda sun wuce na Hangout, sai shi ma ana yin amfani da shi a kamfuna ko kuma gwamnati. Mutane za su iya wannan conference har yi mishi kusan minti 60, amma da ya wuce haka shi ma za ka biya. Sannan kuma akwai GoToMeeting shi ma yana da amfani sosai, amma kusan kuɗin shi ya fi na sauran da ake yi. So shi kuma mutum goma zuwa sama za ka ga har zuwa mutum 150 suna iya meeting da shi, shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security. Sannan kuma akwai wanda mutane sun sani na Skype. Skype kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da yanar gizo da ma hajin da kai magana da wani ba tare da an caji da ba su har yanzu suna da wannan option wanda ko minti ne ko kuma da kuma da za ka yi na video ko audio ko ba za a ci ka kuɗi ba sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da Skype ka kira wayar wani to shi wannan ana caji amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai miki musani da laifin bisa ko sai suke hawajen dala wani da suke caji ga wata ya bambanta akwai kuma 64x masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro so 64x yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada-hada ta kuɗi da sauransu to shi ma ana biya in za a amfani da shi kuma akwai yadda za ka yi amfani da shi free ba sai ka biya ba to waɗannan abubuwa na biya da muke magana ana magana hosting in za ka biya kamar za ka hosting mutane kai ake tsammanin ka biya waɗanda za su join ɗin ka ba su ake tsammanin su sannan akwai a fiya in shi ma platform ne mai kyau yana da manhaja sosai wanda an mutum 150 suna iya haɗuwa sannan deep blue button shi ma yana da muhimmanci sosai yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa da wasu manhajoji da haɗa su daga ciki so waɗannan su ne a takaice da yake sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba kuɗi ake caji ba inda kana da kusan ka haɗa wayarka da duniyar gizo wato kamar kana da internet kamar yanzu wanda suke amfani da Apple to suna da wanda suke amfani shi su first time call kana da wayar Apple wani yana da wayar Apple kuma yana da laptop da Apple kamar computer shi ta da gidanka ce ko kuma da aji kamar irin su iMac ko kuma MacBook Air da sauransu su kana iya kai amfani da video conference wanda wayoyin da suke da Apple company da shi Apple din ne to za ka iya amfani da FaceTime kai waɗannan abubuwansu yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hadde masu sana'o'i ƙanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke son su yi amfani da wani abu su yaɗa abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yaɗa abubuwa na sana'ansu ko kuma abubuwan yata jama'a ko kuma gwamnati ta yi amfani da su ta yi magana da jama'a da sauransu su wanda yana da kyau mutane su yi amfani da wannan dama lokacin da ake gaban coronavirus ba sai sun tafi ofis ba sai sun bar gida ba da zarar kana da wayanka ko kuma na wanda ka mutuwa ta haɗe da duniyar gizo za ka iya waya da mutum ka gan shi ya gan ka ko ina yake cikin
to madalla a gaida Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani a nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu sunana Madina Dahir mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo
masu sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Kasar Brazil ta zarta Burtaniya da yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19 inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu a duniya. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atalanta aka kuma dakatar da wani sakamakon harbin wani mutum baƙar fata. Yayin da hukumomi a California kuma suke bincike akan wasu baƙaƙen fata biyu da aka same su a rataye sun mutu. Wata tankar gas ta tarwatse a lardin Zhejiang na kasar China inda ta halaka mutane 19 ta kuma raunata wasu da dama.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a cikin shirin namu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyin na Laitiya ni gabatar da shirin sai wanda ya haɗa mana sautin shirin Lenet Sahihu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.